Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 1725 da kuma mita 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya jin mu kai tsaye kamar yadda aka saba a tashoshin FM na radio amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad Dalal da kuma Niya. Za kuma iya sauraron mu kai tsaye a ko ina a fadin duniya ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum Usman Ahmad Kabara ne tare da Grace Alheri Abdu suka sake dawowa a cikin shirin mu na hantsi. Zamu tattauna da ɗaya daga cikin wakilan mu na Niger dan jin shin me ake ciki a daren jiya game da jiran sakamakon zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisu da aka yi jiya Lahadi. A yayin da ake cikin haka kuma commissioner siyasa a ƙasashen Afirka wadda kungiyar su ta aika Niger ta yi nata bayanin.
Abin da ya burge mu da mutanen ƙasar Niger shine ɗaya mutane ne waɗanda suke cikin nutsansu ba hayaniya ba harguwa.
To akwai kuma shirinmu na da rashin tayi har ma da sakonnin da kuke bar mana ta wayar tarho. Yanzu dai bari mu fara da cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum, barkamu da hantsi ga cikakkun labaran. An fara kirga kuru'u a zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisa da aka gudana a Jamhuriyar Nijar bayan rufe-rumfunan zaben jiya Lahadi. Mai yiwuwa kuma ba za a fitar da sakamakon zaben ba sai zuwa ƙarshen mako. Shugaba Muhammadu Yusufu yana neman wani wa'adin mulkin shekaru biyar tare da alƙawalin murƙushe mayaƙa masu tsatsauran ra'ayin addinin Islama ya kuma bunƙasa ƙasa da ta kasance ɗaya daga cikin mafiya talauci a duniya. Ya ce ina fata za a gudanar da zaɓukan cikin kwanciyar hankali da lumbana. Ya ce a ƙarshe duka mai nasara guda ne kuma ita ce Nijar. 'Yan takarar shugaban ƙasa 14 ne suka fafata da Muhammadu Yusufu da suka haɗa da Sani Umaru, shugaban haɗakar ƙungiyar Hamayya. Umaru ya ce mutum yana jin kamar an cima wani buri ne a tsarin wannan zaɓe. Zaɓen shi ne mataki na ƙarshe. Mun kuma haƙiƙanta cewa Allah zai taimaka yadda za a gudanar da shi cikin kwanciyar hankali da lumana. Ya ce a ƙarshe duka dai a ɗan takarar da ya fi dacewa ne zai lashe zaɓe. Sauran 'yan takarar Hamayya sun haɗa da Hamma Amadu wanda aka tsare bisa zargin safarar jarirai. Masu tsokaci kan lamura sun ce Yusufu na amfani ne da ƙarfin siyasa kafin lokacin zaɓen yana kakkama magoya bayan 'yan Hamayya da 'yan siyasa da manema labarai har ma da mawaƙa da sukan fita suna waƙoƙin da ke caccakarsa.
Sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kerry ya bayyana jiya Lahadi cewa an cimma yarjejeniyar wucin gadi da Rasha dangane da tsagaita wuta a Siriya da aka share shekaru biyar ana yakin basasa, sai dai an ci gaba da tashin hankali babu ƙaƙƙautawa a duk faɗin ƙasar tare da kashe mutane da dama a hare-hare biyu da ƙungiyar ISIS ta ɗauki alhaki. Kiyasin farko na nuni da cewa waɗansu ƙazaman hare-hare da aka kai ya sa an yi asarar rayuka da dama a jerin hare-haren guda biyu a Homs jiya Lahadi da safe sun kashe mutane 60. Haka kuma kafin daga baya waɗansu suka fashe suka auku a garin da ake kira Sayid Zina da ke kudancin birnin Kudus suka kashe aƙalla mutane 50. A watan Janairu ne dai wata fashewar ta faru a wani gari kusa da wurin ibadar 'yan Shi'a a yankin suka kashe mutane da dama.
To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Hamshakin ɗan kasuwan nan Donald Trump shi ke kan gaba tsakanin masu neman jam'iyyar Republican ta tsaida su takarar shugaban ƙasa, sai dai sanatocin Amurka Marco Rubio da Ted Cruz dukansu suna iƙirarin cewa za su iya shan gabansa idan aka gudanar da zaɓuka a jihohi da dama cikin makonni uku masu zuwa. Trump, wanda baƙon siyasa ne, ya sake lashe zaɓe karo na biyu da gagarumin rata ranar Asabar, inda ya samu kusan sulusun kuru'u a jihar South Carolina. Rubio ɗan majalisar dattijai daga jihar Florida ya wuce Cruz ɗan majalisar dattijai mai wakiltar jihar Texas a matsayi na biyu. Dukansu sun samu kashi 22 cikin 100 na kuru'un. Binciken ra'ayoyin jama'a ya nuna Trump, wanda ya yi ta yi wa abokan takararsa ashar duk tsawon watanni da suka shafe suna yaƙin neman zaɓe, ya ba Rubio da Cruz rata a jihar Nevada, inda jam'iyyar Republican za ta gudanar da zaben fididdin takaranta gobe Talata. Za a kuma gudanar da zaɓe a jihohi 24 ranar 15 ga watan Maris. Ranar Asabar har wa yau Clinton ta samu gagarumin nasara a jihar Nevada da kimanin kashi 53 cikin 100 kuri'un, yayin da abokin takararta Bernie Sanders na jihar Vermont ya samu kashi 47 cikin 100. Nasara da Clinton babbar jam'iyyar diplomasiya a Amurka daga shekara ta 2009 zuwa 2013 ta samu a Nevada ya kara wa campaign dinta karfin gwiwa bayan ta sha da kyar a jihar Iowa farkon wannan watan, inda abokin takararta ya kuma doke ta a zaben fidda dan takarar da aka gudana a jihar New Hampshire.
Hukumomi sun ce sun tsare wani da ake zargi da bude wuta ya kashe mutane 6, waɗansu 2 kuma suka ji raunuka a jihar Michigan da ke arewacin Amurka. ‘Yan sanda sun bayyana a jiya Lahadi cewa sun kamo Jason Dalton, ɗan shekaru 45, direban kamfanin motar haya ne da ake kira Uber. Jami'ai sun ce ya saninsu ba su taɓa samun shi ko kuma wani tarihi ya nuna yana da wani laifi ba. An kai harin ne a ranar Asabar a wajen birnin Kalamazoo. Hukumomin sun ce tashin hankalin ya fara ne a wasu gidajen kwana, inda aka jiwa wata mata da aka harba sau 2 mummunan rauni. Bayan 'yan sa'o'i kuma dan bindigar ya kashe wani mutum da ɗansa a wajen wani saida motoci. Labaran sun zo muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington da ke gundumar Columbia. Yanzu bari mu fara da jin ta bakin wakilinmu Sule Mumuni Barma a game da sakamakon zaben Niger da ake daku. Malam Sule, me ake ciki a halin yanzu a Niger game da sakamakon zabukan da aka yi?
To, yanzu halin da ake ciki za a iya cewa ana ci gaba da dakon sakamakon zaben, wato inda hukumar zabe Seni ta kafa headquarter ta a zauren Palais de Congrès domin jiran zuwan sakamako daga yankunan karkara. Ana cikin wato dakun wandanan sakamako ne a shirye da dare wajen karfe 2. Shugaban hukumar zabe cewa da Maître Ibrahim Boubé ya sanar da cewa ai ya dauki mataki wato bisa la'akari da wasu abubuwa da suka wakana a wasu yankuna biyu na Niger, ma'ana Tawa da Tillaberi. Akwai wasu garuruwa inda aka kanto su ƴan matsaloli, ko da yake bai bayyana ba cewa takamaimai da abin da ya faru. Saboda haka za a ci gaba da gudanar da zaɓuka a garuruwan da wannan al'amari ya shafa a yau 22 ga wata, daga karfe 8 na safe zuwa karfe 7 na yamma.
To amma menene yadda mutane suka dauki wannan magana da ta fito haka?
To, kamar yadda shi ya kwatanta shi shugaban hukumar zaben cewa a kundin zaben jamhuriyar Niger code electoral ya bashi iko, ya bashi hurumin daukar irin wannan mataki. Saboda haka indai ba watakila zuwa idan aka jima ba 'yan siyasa za su binciki shi wannan mataki, to yana ga ya zuwa yanzu yana kwatanta cewar shi ya yi abin ne bisa ka'ida. Abin ƙarin bayani a nan shi ne, Hajji Usman, wannan al'amari dama mun ɗan samu labarin kamar an ɗan fuskanci hargitsi a wasu ƙauyuka na yankunan Tawa da Tillaberi, inda wasu suka yi awon gaba da akwatunan zaɓe. Amma ita hukumar zaɓe ba ta fito fili har za ta yi bayani akan cewa ai ga abin da aka yi ba, balantana mu tabbatar da cewa wannan shi ne masababin ɗaukar wannan mataki. Sannan hukumar ta zaɓe ba ta bayyana takamaiman garuruwan ba, duk da yake cewa ana hasashen cewa ai akwai gari kaza da gari kaza na jihar Tawa da jihar Tillaberi da suka aka fuskanci wasu wanda suka yi awon gaba da akwatin zabe.
To amma ku 'yan jarida da kuke zagaye kuna aiki, me kuka gane wa idan ku da ya shafi irin wannan abubuwan? Kun ga alamar akwai irin wuraren da za a yi irin wannan dama?
Yadda zaben nan ya dauki hankalin jama'a, yadda muke ganin kowa ya dage, musamman dai wakilan jam'iyyun siyasa suka dage, suka nace, yadda suka kasa suka tsare a jiya da daddare lokacin da ake wato rufe rufunan zaɓe da kuma lokacin da ake kidayar ƙuri'u. To za ka gane cewar lalle za ta yi a samu wuraren da za a fuskanci irin waɗannan matsaloli. musamman ga waɗanda suka gano cewa ai jam'iyyarsu ko 'yan takarar su bisa kai labari ba.
Kuna samun labarin wani irin sakamako ke shigo daga kasashe na zaben da 'yan Nijar suka yi a wannan kasashen?
To yanzu hukumar zabe bata bayyana sakamako ko guda ba, saboda bisa ka'ida yadda suka kwatanta a nan Nijar, kamar kafafen yaɗa labarai ba su da 'yancin wato wallafa dukkan wani sakamako matsawar ba daga hukumar zaɓe hutu ba. To saboda haka muke ci gaba da jiran mu ji da gareta, wanda kuma za mu kwatanta shi da iya irin abubuwan da jam'iyyun siyasa, wato alƙalman da jam'iyyun siyasa za su bada a tsawon wunin yau. Za mu duba mu gani mu auna shin me ke faruwa, takamaime waye ke gaba, ko kuma yaya tafiyar take.
Ko ina kuka gano alamar nasara? Yan jarida sukan sa ido su gano wasu abubuwa wani lokaci.
Ka san abin zaben yadda yake, gashi yan adawa ka nuna cewar ai za su ɗauki mataki irin yadda a Najeriya jam'iyyun adawa suka ɗauki matakin korar gwamnatin da ta shuɗe. To haka su ma za su maimaita a nan Nijar. Za su maimaita shi a nan Nijar, yayin da ita kuma jam'iyya mai mulki take kwatanta cewar ai ba za ma a je zagaye na biyu ba, bugu guda za su yi. Saboda haka daga wannan karo ta kare dan takararsu, wato Muhammadu Isu shi ne zai lashe zaɓe, yayin da 'yan adawa ke ta ko alama.
To amma kaga a Najeriya jam'iyyu sun haɗe saboda su kawo canjin, amma ku kuma a nan Nijar mun ga alaman cewa ai kowace jam'iyya tana zaman kanta ne. Kana ga wannan ba zai kawo musu cikas ba a wannan tunanin?
Lalle ba shakka, tunda tarihin zaɓe shekarar 2011 an taɓa yin haka, inda ana jajiburga zuwa zagaye na biyu. Ɗaya daga cikin gaggan 'yan siyasa, musamman da shi Hama Ahmadu, ya cire daga wani ƙawancen da 'yan adawa suka yi da nufin ƙalubalantar Muhammadu Isu ɗan takarar ta NDS tarayya, domin ya mara masa baya, wanda kuma hakan ya bashi damar lashe zaɓe a wancan lokaci. Amma duk da yake a wannan karan irin matsalolin da ke tsakanin 'yan adawa da masu mulki ba rigingimu ne kwarai-kwarai. Kusan za a iya cewa shekaru biyar aka shafe ana takun saka tsakanin adawa da masu mulki, saboda haka ba su da wata cikakkiyar jituwa da za ta iya sawa su kusanci juna. Duk da cewa siyasar Nijar kome yana iya faruwa, babu wanda bai taɓa zama da ɗan uwansa ma'ana tsakanin waɗannan gaggan shugabannin jam'iyyun siyasa.
To ita kuwa ɗaya daga cikin wakilan ƙungiyar ƙasashen Afirka da suka je don gane ma idanunsu zaben a Nijar ta bayyana mana yadda suka kalli abin. Da farko da wa muke magana?
Sunana Aisha Laraba Abdullahi, a kwamishina da take lura da harkokin siyasa, al'amuran siyasa gaba ɗaya. An buɗe guraren zaɓe a idanmu, wato wannan ƙungiya tamu ta tarayyar Afirka wanda take da headquarter a Addis Ababa, Ethiopia. Da muka zo nan kasar Nijar, mun yi kwanaki muna duba al'amarin, ko mun tattauna da duka wa'anda ya kamata su tattauna, ta da kan shugaban ƙasa, ma'aikatan da suke lura da zaɓe, da kuma 'yan siyasa, da dai duka al'umman mutane. Abin da ya burge mu da mutanen kasar Nijar shi ne ɗaya, mutane ne wa'anda suke cikin nutsansu, ba hayaniya, ba harguwa, kuma duk kowane lamari da ya bayyana lokacin da muke nan, musamman abin da ya shafi jefa ƙuri'a da saida ɗin nan, sun jira sai da kotu ta yanke hukunci. Bayan kotu ta yanke hukunci kuma suka karbi hukunci ɗin, kuma yau yini guda ɗin mun zazzaga mun ga ana zaɓe ɗin. Shi wannan maganar cewa a bada shaida a kanka na iyali ɗin nan kafin ka jefa ƙuri'a, ba mu ga dai matsala a nan yammai ba, kuma ba mu samu wata matsala daga cikin ƙasa ba. Da safe dai akwai matsalan kayan aiki, wani gurin zaka samu ambulan din ba su isa ba, a wasu guraren katin zaben ba da dukkan 'yan takarar ba, musamman abin da ya shafi wakilan majalisa. Amma bayan azhar da muka sake fita muka zaga, a cikin ikon Allah duk guraren da muka samu matsala da safe abubuwan sun daidaitu. So muna fata kuma yadda komai tafi cikin lalima da fahimta da zaman lafiya, in Allah da haka za a kare.
To mun gode Dr. Aisha, sai kuma mu ce sai wani lokaci. Kafin mu ci gaba, bari mu dan numfasa. Mu
rashin tayi akan bar araha jama'a barkamu da hantsi da fatan an wayi gari lafiya Salu Garba ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin tayi to matsalar rashin aikin yi ga matasa a Najeriya ya zama tamkar ruwan dare ga magari sautari sukan zama kayan aiki wa ƴan siyasa mazalunta ko kuma kungiyoyin ƴan bata gari zamu ci gaba da fira da bakin mu akan hanyoyin da za a bi a samar da aikin yi musamman a Najeriya ga Madina Dauda da ci gaba da firar
to kin ga kungiyan kwadago ai muna da private sectors muna da su waɗanda ba ma'aikatan gwamnati bane
to barin tabbaya Rima Sadiq kafin a kai ga kamo waɗanda suka yi sace-sacen yadda kuka bada shawara ƴan kasuwa dake ƙasa a yanzu kana ganin akwai rawar da za su taka wajen taimakawa a haɓaka matasan ƙasar nan
eh sosai kuwa kamar yadda kika ji sati ɗaya da ya wuce ai shugaban ƙasa na ji yayi magana game da farfado da vocational centers duka dake Najeriya dalilin da yasa wannan bayani shine yanzu misali zake ga kamfanuka masu hanya masu abubuwa da dama na ƙasa zake ga da cewa sai sun kawo laborers ma masu unskilled laborers zaki ga an kawo daga kasashen waje daga Lome da sauransu ga yaran mu ba za a iya koya musu so kin ga na farko sannan tun daga adda akwai wani program da gwamnati ta so ta fara da ake kira graduate internship program akwai kuma entrepreneurship program da ake yi wannan ba abu ne da ya kamata a tsaya da shi kawai a sakan a babban jami'u ba a'a abu ne da ya kamata an soma a tun a secondary school kamar misali zan baki misali company a ce yau ga company misali a ce kamar misali MTN ko wani company za su iya kawo wani program wanda yake program ne na koyar da kasuwanci ga yara za su iya financing wannan program ne a kowace makaranta da ke ƙasar Najeriya ta secondary school duk sati a zamanin ya zama ce yana cikin curriculum za a nuna mutane a koya ma yara sana'a kowace iri dukkan mu yi karatu ba irin wanda amma da muka gama karatu sana'a duk ita ce muka zo muka kama ita ce za ta baka abun da za ka yi ba tare da ka dogara ga wani ba so da yawa ina tabbatar miki cikin matasan da ke kasar Najeriya yanzu ke da aiki indirectly suna aiki da kansu ne ba under gwamnati ba so waɗannan za su iya zuwa su dinga training yara tun a secondary school yaro ya san meye sana'a za ka iya ɗaukar taro ka saida ka yi kaza ko ka yi kaza ka yi kaza duk kowace makaranta ya zamana ana samun wannan entrepreneurship skills ɗin idan aka soma a wurin za a iya building all sort of masu kasuwanci iri-iri daga nan kuma za a iya zuwa har a jami'u waɗannan za a iya koyar da su amma yanzu abin da ke faruwa kiga mutum ya je ya yi karatu engineering ko wani mai kama da haka zai iya fitowa bai san meye abin da zai iya yin spanner yanzu ya saida ta kasuwa ba kuma wannan zaki ga mutum ya je ya karatu likita bai san meye abin da zai zo ya asibiti ba ya yi kasuwanci a asibiti shi zaki ga mutum an ce miki yau likita ne an bashi babban asibiti ba zai iya tafiyar da shi ba dan duk wanda bai san meye harakar kasuwanci mu'amala da mutane in yayi karatu daga nan har business din ba zai iya yin komai ba game da tafiyar da mutane ko ba su aiki so su waɗannan kanana da kamfanuka da manya abubuwan da za su iya taimaka ma gwamnati don saboda idan aka samu training din da sun fito daga makarantu suka fito su za su dauke su aiki so they should be part of it a kasashen waje zaki ga manyan kamfanuka suna financing program na wani koyar da wani abu na ilimi ko wani na kimiya ko wani abu a Harvard ko wasu makarantu zaki ga private companies suke biyan wannan kudaden ai training mutane in aka samu the best sai su dauka they should be part of it ba wai dole a ce a jira gwamnati bace ita ce za ta ilmanta ita ce za ta kashe kudi za ta dauka so idan aka haka ina tabbatar miki sannan gefen banzo ma gefen gona ba kenan idan muka zo gefen shuka da gonaki da sauransu mu kawo misali a arewa da duk Najeriya abunda muka sani shine noma idan yau aka ce gwamnati za ta ce ta ilmantar da daidai da sarki da yake kauye a can cikin ruga yana zaune a ilmantar da shi menene ya tara matasa a unguwansu ya nuna musu yau kuka shuka acca kuka shuka shinkafa ga abun da za ku samu idan suka fito makaranta su je su yi muna primary school a da akan koya mana wani abu sai a baka abu ka shuka a baka a leda ka je gidanku ka aje ka maida duk wannan ba komai bane ana ilmantar da mu game da za mu iya shuka duk wanda ya karatu da na da ma can baya sun san me kusan kowa ya san me noma me haraka noma me kasuwanci amma yanzu duk an daina su kowa yana so ya samu white collar job da ya gama karatu
barin tambaye comrade Kabir
yana so ya samu white collar job da ya gama karatu
barin tambaye comrade Kabir a Najeriya muna da irin wannan jami'a da aka kafa ta shekaru kadan da suka wuce baya ita ce National Open University kamar yadda Yarima Sadiq ke bayani jami'u masu koyar ma kansu da kansu to amma kuma sai muka lura cewa a Najeriya bamu dauki wannan jami'a da muhimmanci ba musamman ma ta bangaren arewan nan da matasan mu ke zaune ba su da abin yi
a wato abin da yasa kamar yadda na miki bayani can baya shine shugabanci na gari babu shi gwamnatin da suka shude baya duk ba su inganta wannan abu
kenan gwamnati ta tilasta ne duk wanda matasa su je wa'annan
wannan ya zama wajibi yanzu bari miki misali duk inda aka ce miki ana da gwamnati mai gwamnati mai adalci to kokari za ta yi ba wai in tana abu ta zauna ita kadai ta share ta shimfida guri ta yi abin ta sai ta fito ta zauna ta ce an yi kaza an yi kaza ba a'a yanzu ai misali Voice of America da su BBC da su France din nan da kike ji na imanin mutane kai ko mutun ka samu yau a karkara be ma san gwamnati yadda ya san Voice of America da sauran wannan me ya jawo haka saboda kun inganta ayyukan nan na kuwa yadda kan al'umma mutane su san menene ke tafiya dan ni ina mai tabbatar miki sai in ce miki na fi valuing wato Voice of America kuna akan abubuwan da gwamnati suke saboda gwamnati tana zama shuru kuma duwayen abubuwan da ke ga 'yan jarida nan suke yi akwai inda wato institution da gwamnati ta kafa wanda ake cewa National Orientation Agency wa'annan aikinsu shine su dinga wayar da kan al'umma ana yanzu ba ga Aisha ba ta aikin gwamnati da ta ga wannan aikin ta bar shi ba wani abu bane a wajenta ga abubuwan da ya kamata kin ga sai ta zama mai dogaro ga kanta to kin ga irin wa'annan abubuwa da gwamnati za su dinga wato abin da ake kira sensitization program ana wayar da kan al'umma wannan university da aka bude ga manufansa kuma a tabbatar da mutanen da za a sa a wayannan gurare mutane ne masu inganci wanda za su ba wa mutane wato tarbiya yadda ya kamata kuma su nuna wa mutane ga abubuwan da zaka ai ba lalle in kai Open University sai ka tafi kai aikin gwamnati ba a'a akwai abubuwa da yawa da zaka koya akwai abubuwa da yawa da zaka samu na wayar da kai saboda haka gwamnati in ta tashi tsaye ta nuna duk wayannan abubuwa abu ne wayanda mun tashi zamu yi dan kaza mutane suna ihun a Buhari ya zo ya gyara kasar ai gyaran yana gunka ne da ni kamar yadda Sadiq yake fada yanzu misali ina ruwan makaniki da aikin gwamnati amma kin ga duk karfin ka a Najeriya duk pawon ka duk kudin ka koma menene sai baka ne makanikin da saboda dole ka hau moto haka dan goyin misali yau ayi ruwa a ce ga gurin da kake babu hanya da dole ba sai ka neme shi haka kuma wannan mai tura baro ka gama duccini kayyanka a kasuwa baka isa ka dauke shi ka dole fa sai ka nemo shi ka to kasashen da suka ci gaba kamar yadda Sadiq da Aisha suke fada kin ga an bunkasa wayannan abubuwa an yi shi ne mechanizedway ta zamani sai ki ga kana sayayya driver taxi yana zaune a moto yana jiran ka ga awowin da zai dauke ka ya kai ka inda kake in ka shiga akwai kasashen da mun je ai inda zaka ma kai baka sani ba amma driver taxi sai ya kai ka to kin ga anan mun mai da duwaye na abubuwan ba komai ba an abin nan to shine muke sa ran shugowan gwamnatin nan kamar yadda muka ga wato kokarin yadda suka dauko wato al'amura na gyara mutun ne wanda kamar shugaban kasa ya fada yace shi dinnan labaran nan da kike ji na Voice of America bai wuce shi ba komai bane yasa kika ji yana gaya mana wannan ya fada ne saboda yana jin kuma ya san menene matsalar talaka to kin ga anan shi ya nuna shi shugaba ne ai ka ji abin da meye talaka yake fada in ka ji abin da meye talaka yake fada to da shi zaka yi amfani kaga to a matsayina na shugaba ba zan inganta wa abu kaza saboda ya samu ci gaba ba lalle sai ya dogaro gani ba ai kasashen da suka ci gaba kamar su China da su waye duk ba da gwamnati suka dogara ba to amma gwamnati sai ta inganta
to mun ji akwai laifuffuka da yawa yanzu mun shimfida su ba masana'antu gwamnati tayi kaza tayi kaza
to saboda karancin lokaci zamu dasa aya nan kuma sai mako mai zuwa idan Allah ya yarda mu ci gaba. A madadin bakin namu Comrade Nasiru Kabiru da Sadiq Sule Sani Sami da Hajiya Aisha Abdullahi da wakilarmu Madina Dauda ni Salu Garba ke cewa ku kasance cikin koshin lafiya.
To ga kuma kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke bar mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum gidan radio Murya Amurka. Mai wannan magana ni ne Halari dan Niger daga nan Najeriya Warri Delta State. To ina so in kira ga talakawa ƴan uwata ƴan Niger tunda Allah ya sauri sun kada kore a ciki sun kada kore amma ni lahiya ba ayyuka rigima ba. Ya kamata kuren sakamakon zabe idan an ka fade shi kwashi maka ne hankali. Abinda mu abinda ayyaunin mu kada kuri'a ne cikin kun kada kuri'a kun ka sauka sayaunin ku to ya kamata kan wadannan kuri'a duk wanda an kace Allah ya ba shi sa'a ya ci ku karbi abin ku hannu biyu da wanda ya so da wanda bai cin da Allah ya ba shi ba wata magana idan kun kace suna da kiris cikin cikin su can mai yausu su ya kamata ku sa musu idanu dan saboda da zuwa fada mu talakawa makwabta eh mu je mu ta rigima tsakanin mu muna bata zamantakewa da muke tare ya kamata ɗan Niger fa mu yi maka hankali saboda yadda an ka san mu da zaman lafiya da waɗannan mayyan mu zo su hada mu tunda lokacin da yanzu ma lokacin da aka fara saka makon zafi da nan ko dan nan ba ka ƙara ganin kowa to ya kamata mu da talakawa mu muna hadu aka so ne muna hadu ko ina da ko da muna samar dariya tsakanin su idan an kawo saka makon zafi wanda ya yarda da wanda bai yarda ba mu dai mu samu su idan shi a gaskiya dan da zo su hada mu su su wani ce bai yarda ba sannan nan magowa ba ne restrict ne banza a zo a halka haka bai san ka ba ma bai san gidanku ba wanda ka kai akai ne kamata mu maka mu hankali
assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amerika inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan Allah shugaban nan dan Allah ku tuna da saboda tsakani da Allah ana cikin mawuyacin rayuwa komai yayi tsada komai talakai ta ba tsada gashi ba ku dan Allah shugaban nan ku tuna da mu wallahi kayan masarufi sun yi tsada irin abubuwan da muke amfani da su na yau da kullun gero dawa masara shinkafa komai yayi tsada dan Allah shugaban nan ku tuna da mu ina kira da babban murya dan Allah ku tuna da mu kina da halin da muke ciki wallahi al'amura sun yi tsada in ka ci abincin safe kana tunanin na yaya za kai ka tana marice nagode murya Amerika dan Allah ku isa man da wannan sakon mai magana sahabi mai tsarin ya gajir ga karamin hukumar kurfu a jihar Katsina
to inar amal sai ki dan yago mana takaitattun labarai
haka yake an fara kirga kuri'u a zaben shugaban kasa da aka gudanar da na 'yan majalisa a jamhuriyar Niger mai yiwuwa kuma za a ci gaba da kirkirgawa ba za a sanar da sakamakon zaben ba har zuwa ƙarshen mako shugaba Muhammadu Yusufu yana neman wa'adin mulkin shekaru biyar tare da alkawalin murƙushe mayaka masu tsatsauran ra'ayi ya kuma bunƙasa ƙasar da ta kasance ɗaya daga cikin ƙasashe da ke fama da talauci Sakataren Ma'aikatar Harkokin Wajen Amurka John Kerry ya bayyana jiya Lahadi cewa an cimma yarjejeniyar wucin gadi da Rasha dangane da tsagaita wuta a Siriya da aka shafe shekaru biyar ana yin yakin basasa. Sai dai an ci gaba da tashin hankali babu kakkautawa a duk faɗin ƙasar tare da kashe mutane da dama a harare biyu da ƙungiyar ISIL ta ɗauki alhaki. Kiyasan farko na nuni da cewa waɗansu ƙazaman hare-hare da aka yi asarar rayuka biyu da aka kai a Homs jiya Lahadi da safe da aka kashe mutane 60 kafin daga baya kuma waɗansu fashe-fashen suka auko a Sayedi Zena da ke kudancin birnin Kudus suka kashe akalla mutane 50. A watan Janairu ma wata fashewa kusa da wani wurin ibada na 'yan Shia a yankin ya kashe mutane da dama.
To sai mu ce Allah ya kyauta. To masu sauraro duka a nan shirin ya kawo ƙarshe sai kuma an jima za a ji abokan aiki da wani sabon shirin a madadin Grace Alhira Abdu da ta taya na gabatarwa. Chubahiro Dodone ne ya ba da umarni sai kuma injiniyan mu Charles. Ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zauna lafiya. Sai anjima.